Wannan ci gaba da aka samu dai ya biyo bayan umarnin shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya buƙaci a shawo kan duk wasu rikice-rikice da ya haifar da rashin jituwa da saukin kasuwanci tsakanin kamfanonin mai na kasa da ƙasa da Najeriya. Shugaban kamfanin man fetur na NNPC Malam Mele Kulekyari ya faɗi cewa wannan mataki da aka ɗauka zai samar da sabbin kuɗaɗen shiga da yanayi mai kyau kana mataki ne da zai bunƙasa fannin ɗanyen mai a Najeriya da kuma hanya ga masu zuba hannayen jari.
Tabbatar cewa gwamnati za ta samu dukiya wanda ya fi nada su ma wayannan wasu tangarda da suke cikin wannan tafiyan da aka yi su ma fudda su saboda haka yanzu kowa sai inda ake ciki kuma doka ta ba mu dama mu rufe wannan rigima da muke da su kuma ci gaba da tafiyar da business kuma a takaice ga kasa wato wannan shirya da aka yi ya kawo mana saukin kusan dala biliyan 9 wanda idan da ba a yi wannan zaman ba karshen shi gwamnati sai ta biya kuma Allah ya sa da ikon shi da aka wannan zama aka samu shirya.
Shugaban bangaren kamfanin NNPC da ke sa ido kan jarin da gwamnati ke da shi a fannin albarkatun mai a Najeriya Balawinti ya bayyana cewa a yanzu haka akwai haɗin gwiwa tsakanin abokan hulɗin kamfanin wajen aikin tono mai da a baya aka yi watsi da su.
Mun kuduri aniyan kan cewa za mu fara tono wannan mai wanda tuntunin aka daina aiki a kansa. Akwai gagarumin project guda uku wanda za mu ɗauki what we call final investment decision a kan shi. Akwai wanda muke kira Bonga New Oil watan sabon mai da zai zo daga Bonga. Akwai wanda muke kira Bonga North watan mai da zamu haƙo shi a arewacin Bonga na yanzu. Akwai kuma wanda muke kira Agbami Gas watan harkan iskan gas dake ciki tattare da Agbami project. To wa'innan abubuwan idan kika hada su gabaki ɗaya za su kawo iskan gas aƙalla miliyan 600 wanda muke kira 600 million scope of gas and also zai kawo tare da shi kamar mai da ya kaiwa 200,000 na barrel. And in kika hada wannan ba karamin ki zai kawo ma gwamnatin Najeriya ba ta hanyar riban da za ta samu, ta hanyar harajin da za ta karba, ta hanyar da za ta karbi abinda muke kira royalty. Kuma su ma wanda za su sa kudin su na jari za su samu kudin su kuma za su samu riba.
Kazalika kamfanin NNPC ya kaddamar da wata manhaja da za ta sa ido tare da baiwa 'yan kasar damar bada bayani ga kamfanin kan duk wani da ake zargi da satan man fetur ko barnata bututun mai a yankunan da ke kiwe da mai a kasar kamar yadda shugaban kamfanin Malam Mele Kyari ya yi ƙari a kai.
Batancin da ake mana a wuraren ayyukan mu sun tsanani kuma gwamnati ta dauki matakai masu yawa tsakanin mu da kamfanonin da muke aiki da su kuma akwai ayyukan da ake yi yanzu hukumomin gwamnati sojoji da navy da sauransu dukkansu suna iya kokarin su kuma yanzu a halin da muke ciki yanzu mafi yawan wa'annan wuraren da ake wannan bannan an fitar da su kuma wannan tsarin da aka fito shine kada ma tsaya nan wurin koma da za ta faru mutane da suke kusa da wurin za su kawo mana reportin namu mai aka hukumomin gwamnati domin su dauki matakai kuma ba ma dauka matakai ba su wanda mai kawo wannan reportin na farko za mu tsare mutuncin su na biyu kuma inda akwai wani sallaman da za a musu masu ma za a musu banda haka idan ka saci man fetur a kowace duniya dole za ka shiri refinery. To wannan refinery din su ma mun kawo musu wani salo da za su tabbatar cewa wannan man ba sato su aka yi ba idan aka samu wannan haɗin kai mun san cewa za a samu wannan saukin.
Duk wannan dai na daga cikin shirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bullo da su da za su taimaka wajen shawo kan kalubalen samar da kuɗaɗe a bangaren man fetur da iskan gas da kuma haɓaka arzikin man fetur na ƙasar da inganta tattalin arziki kuma ana sa ran wannan ci gaba zai bude hanyoyi ga ƙasar wajen samun dala biliyan 500 na kuɗaɗen shigarta. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.